mawuyacin halin rayuwar da aka shiga a yankunan karkara a sakamakon karancin abinci yasa hukumomin Nijar kiran taron gaggawa da ya hada mambobin gwamnati da wakilan kungiyoyi da jakadun kasashen waje a Nijar domin kwatanta musu bukatar su bayar da agajin gaggawa don cike gibin da ake fuskanta a halin yanzu, kamar yadda ministan cikin gida Bazo Muhammad ya shaida mana.
Jama'a suna cikin yanayi mai tsanani, mun kiraye su mun ba su bayanai, kuma muka kira gare su su zo su kama mu agaji tun kafin lokaci ya matsa. Mun yi tsammanin har a kai ga azumi buhun hatsi ba zai zarce jika 20 ba, amma yau ga shi nan kamar yadda na gaji jika 30. Abin da ya shahi ce maka da za a raba kyauta, abin da muka tsaye da shi ne ton 52,000, su muna da su, mun mallake su, insha Allah za mu fara raba su kafin azumi ya zo. Abin da ya shahi abincin bisashe nun ne akwai karancin kuɗin da mu muka tara yanzu, abin da muka bukata a kaɗan ƙinshi ton 85,000, abin da muka mallaka yanzu haka ton 6,300, kuma akwai karancin iri da muke da su yanzu haka muna bukatan ton 15,000, abin da muka yi da shi yanzu haka ton 3,000. A kaɗan ƙinshi abin da muke so, abin da mu saura miliyar 62 ne, su ne kuɗin da muke so.
Faduwar darajar naira da a ɗaya ɓangare illolin da rikicin Boko Haram ya haifar a fannin noma sun karu a kan wasu tarin matsalolin da suka yi sanadiyar haddasa babban gibi a game da bukatun jama'a.
Naira da da ake canza jika guda naira 300 ta kai jika guda naira 800. Kenan mutumin ya kai bisa Najeriya ba ta da kuɗi. Abin da muka shaida a watannin da suka gabata shine ake kawo bisashe daga Najeriya a saida su Nijar. Matsala ta biyu, kwanakin baya a Najeriya an sayi ton 150,000 na cimaka nan jihohin nan na arewa, aka kai su Borno da Yobe. Wannan operation din nan ita ta yi sanadiyar hawan farashin hatsi da masara da dawa.
Wakilan kungiyoyi aminan Nijar da jakadun kasashe a wannan taron gaggawa sun bayyana aniyar Hamzar ta bayar da dauki don fitar da jama'ar yankunan da wannan matsala ta shafa daga kangi, kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a Hugo da ƙari kakakin kungiyar EU a Nijar Mr. Frederick yake cewa. Za mu kai wannan magana a birnin Bruxelles a ƙarshen makon nan da muke ciki, saboda haka nema na cewa Prime Minister Bertira Fenis kungiyar EU za ta yi amfani da wannan dama domin ƙara adadin kudaden tallafin da suke ba wannan ƙasa a can baya, wato dai faduwa ta zo daidai da zama. Dama dai tun a ƙarshen shekarar 2016 ƙasar ta Nijar ta ja hankulan duniya cewa mutane kusan miliyan 1.5 ne ke fuskantar karancin abinci baya ga matsalar ciyawar dabbobin da aka shiga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.